الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى، فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعدوا انقوا وانا سكي سوراران مدكلموا عليلي وانا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 دبيو قوتر رمضان هجران من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير للي هدود 40 دعا يعني للي دا شابير قوتن بيو شكارة دبو قوتن بير شكارة دبو بيو دا 20. A wannan mu'assasa inda muke gabatar da wannan tafsiri mai wannan suna Sahabatul Kiram, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Al-Qur'ani ya cece mu duniya da lahira. Da haka abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi, wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari. Kafin mu shiga, kamar yadda muka sanar jiya cewa akwai gidan rediyo da muka buɗe online wanda ke ƙarƙashin wannan tafiyar, wanda kallon karatuttukan mu ko bibiya yake masu wahala, musamman akai la'akari da bidiyo yana jan data. To insha Allah idan suka rubuta asakir, wannan asakir din abbreviation ne na ita Ashabatul Kiram din nan, za su ga wannan application din a Play Store. Idan an sauke shi, ba wannan tafsiri ba, dukkan karatuttukan da muke a sanda muke yi, mutum zai iya sauraron mu daga sanda za mu fara har mu tashi. Sannan lokuta mabambanta mutum zai dinga jin wasu karatuttuka suna tafiya a kan shi wannan manhaja ɗin. Sannan ana maganar cewa kamata a janyo hankalin mata wanda suke zuwa su je su sassaka hotunansu, imma a kan DP na WhatsApp ko DP na Facebook. To na Facebook ne shi ya fi muni, ta yadda duk wanda ma bai da namban mace bai da alaƙa da ce zai iya ganin hotonta in dai a Facebook ne. To da na Facebook ɗin da na DP duk suna da matsala gaskiya. Ya kamata mata, Allah ya sa su gane, wasu ma za ka ga ba hijabi suke ɗaukar hotonsu su je su saka ko a status su sa ko a kan divin su ko kaza ko kaza ko kaza. Tsakani da Allah wannan rashin kyautawa ne. So da haka Allah ya bada ikon a gyara. Waɗanda suka aiko da gudunmawa a yau ɗin nan a cikin wannan asusu na ita wannan santa, akwai Muhammad Awal in guru ko ya aiko da naira 1,000. Akwai Tijjani Ahmad Dauda ya aiko da naira 2,000. Akwai Hashimu Abdulsalam 1,000. Muhammad T. Ibrahim 2,500. Akwai Salma Abdullahi Hashim 2,000. Akwai wato Shumailu Muhammad Salisu 2,000. Sannan akwai Umar bin Abdullahi 2,500. Akwai Zubairu Umar 1,000. Abubakar Junaidu 2,000. Wani bawan Allah 2,000. Musa Muhammad Sani 1,000. Fatima Malam Kaka naira 3,000. Umar Dauda 1,000. Wani bawan Allah da ya magiya ya ce don Allah kada a kira sunansa, ya aiko da naira 50,000. Wato sai mai sule Imam 5,000. Sai Sawanu Yahuza 5,000. Sai Saminu Musa da Isiyaku da suka aiko da naira 10,000 daga ainihin wato Libya. Sai Muhammad Garba Salisu naira 1,000. Akawun na wannan mu'assasa, kamar yadda muka faɗa, mutanen da suka yadda da abinda muke yi suka ga musu addini muke yi so muke buƙatar su ba da gudunmawa wanda bai yadda da abinda muke ba dama ba ma buƙatar sa shi sai dai mu yi masa addu'a Allah ya shirye shi kawai wannan shine da haka account din wannan mu'assaka shine 0027336338 wato 0027332918 bankin Stanbic IBTC ne sunan account din shine Ashabatul Kiram wannan shine Allah ya sa mu dace jiya mun fara bayani akan ayi ya ayyuhal ladina amanu ka kara shaya ma layin mu jiya mun fara magana akan ayin ya ayyuhal ladina yayi yawa zai lalata rukunin din jiya mun fara magana akan ya ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wataala jiya mun fara magana akan ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist alaga ta malam mai mai ta sai mu ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوانك كي إيمان كونوا ko zamantu zamu ga cewa kunu anan wajen fi'il amrin ne mabniyin ala hasfin nuni amma kada mu manta cewa fi'il amrin naqisun ne mabniyin ala hasfin nuni littisalihi bi wawul jamaa wa wawul jamaa dhamirun baridun muttasilun bi fi'ilin mabniyin ala sukun fi mahalli nasbin wa fi mahalli raf'in ismu kana da haka qawamin shine khabaru kana da haka mansubun wa alamatun nasbihi alya niyabatan an al ainihi wa tufasihi li annahu jam'u mudhakkar salih kunu qawamin lillahi shuhada bil qist Allah sai ya ce wala yajrimannakum kada ya dauke ku shan'an qawmin yayya ga wasu mutane shine ay wala tahmilannakum adu adawatukum ash-shadid kada iyayya kuma sanani ta dauke ku li qaumin ga wasu mutane wa bugudhum lahum ala adlil adl fi amri ash-shahada da kin da kuke musu akan al'amarin shaida da haka lahum bi haqqihim idza kanu ashabu haqqi in suka zamanto su ne ma abuta haqqi aka kira ka aka ce ka zo ka bada shaida sai yanzu ka ji tsoron Allah iyayyar da kake musu ka ajiya wannan tsari na addinin musulunci da muke ganin shi galibin mu wallahi mun sauka daga wannan layin in mutane na san ka abinda kai na kuskure su mayar da shi daidai ne in suna kin ka na daidan ka su mayar da shi kuskure haka ake kuma Allah ya hana haka saboda haka zaka ga wasu ideology din su sai su maka ai idan wani ya hau shugaban kasa yan kaza yan uwan shi ba wanda ke magana akan shi amma mu sai kaga muna magana ya kamata ya akai ka gane cewa mu din da kake cewa a hada mu da wadancan asali matsala muka samu mu muna da addini su ba su da addini shi yasa koda sun samu gwamnati sun yi amfani da ita sun cuci mutane wannan Allah bai ba al'umman mu lafiya ba dan sun samu gwamnati sun yi amfani da ita su cuce su Allah bai yarda da wannan ba saboda haka su sun samu dama suna kallo wani yana yin banna sun mara masa baya kai Allah bai baka lafiya ba dan dan uwanka yana yin banna ka mara masa baya wannan shine bambanci tsakanin addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba da aka sai yace aw ala adamil hukmi lahum bidhalika, ko ku yi musu hukunci na adalci akan wannan. Fal mu'minu yu'thiru al adla ala al jawri wal mahabbati, mu'mini yana fifita wato adalci akan zalunci, sannan yana fifita tabbatar da gaskiya akan alaƙarka da take da shi ta soyayya tsakanin kai da shi, ta aƙida ko ta addini ko ta ƴan'uwantaka ko zaman gunduya. Thumma yu'akkidu Allahu ta'ala amrahu as-sabiq, sannan Allah ya ƙarfafa al'amarinsa wanda ya gabata ko umarninsa, bi darurati iqamati al-adl, da cewa wajibi ne in dai ana so duniya ta zauna lafiya, dole ya zama asasin da zai zaunar da ita lafiya shine adalci. Mace a gida, idan kaga gidan ya zauna lafiya yana da mata biyu uku hudu, to dole ya zamanto asasin adal zaman gidan ya zama akan adalci. Duk lokacin da zalunci ya shiga tsakanin mata, zalunci ya shiga tsakanin yara, wa'annan ƴaƴanta wato ƴaƴan mai ake cewa gora da muwa, aka ɗauke su aka kai su makaranta ta daban, aka bambanta irin abincin da suke ci daban, kayan da suke sha daban, saboda ana son uwarsu, to wannan an gina harsashin da babu yadda za a yi gida ya zauna lafiya. Wannan shi ne abin da Allah Maɗaukakin Sarki yake hanawa. Da haka za mu ga sai ya ƙara maimaita sai ya ce i'idilu ku yi adalci. Za mu ga i'idilu shi ma fi'ilu amrin ne mabni ala sukuni wa mabniin ala hasfin nun liittisalihi bi wawil jamaa, sannan sai aka kawo huwa shi adalci, huwa dhamirun ne munfasil lil ghaib mabniin ala al fath fi mahall raf'in mubtada, aqrabu shine khabar mubtada, sannan littaqwa al jar wal majrur ne muta'allin da ainihin wato wannan jumla ta aini ko muta'alliqun bi i'dilu, yana da ta'alluqi da ainihin wato bi adalci. La ka i'idilu li anna al-adl aqrabu lit-taqwa wa ab'adu an sukuti, adalci shi zai jaka zuwa ga tsoron Allah, sannan shi zai saka nesa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu wannan adalcin ne aka rasa duniya, kaga wasu gurare ta kasa zaman lafiya babu adalci. Allah Maɗaukakin Sarki yana ce mana wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashidda, sai yace wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha, sai yace wa idha qultum fa'dilu, idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ruba, koda wanda za ku yi magana akan shi yana da alaka da ku ta kusanci. Wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkaru, wannan wasiya ce Allah ke muku ko za ku tuna, wannan adalcin ku ya gagare mu fa. Yasa in siyasa ce rigimar ta ta taso, in ka ce ma'aunan da muka yi magana jiya a kansu za ka yi magana, to sai ka sha muguwar wahala. Ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci, rigiki ya taso ba a san wani, a zo a kawo maka a ce ana so ka yi magana a kan shi, ka ce to tsakani da Allah abin da ya kamata a tsaya a bincika kafin a yi magana, sai a ce a yi matsala ta kenan. Kai duk girman mutum ya kawo magana sai ka raina shi, sai ka nuna jiki ba. Ai kawai tun da dai an riga an kawo ba haka ake yi ba, saboda ko ni kaɗai zan shiga kamari, kai kaɗai za ka shiga. Duk yadda kake da alaƙa da wani yake son ka, yake ƙaunar ka, yake goya maka, ba ran da ka mutu wannan rikicin na kabari ba wanda zai shiga shi tare da kai. To ka gina ma kanka abin da in ka shiga wannan gurin ka tabbatar tsakanin kai da Allah subhanahu wa ta'ala ba matsala, don za ka mutu kai kaɗai, kai kaɗai a ciki. Kuma sanda za a zo a yi maka tambaya, kai kaɗai za a tambaya, ba wanda zai zo ya amsa tambayar a madadinka. Shi ne wannan abin da ke faruwa. So da haka sai ya zamanto mutanen gari in suna son abu nan suka yi ruru, to fa in kana neman zaman lafiya ko ba nan gaskiya take ba, kai ma dole ka zama ɗan innan rububi, ka dawo abin rububin nan ri a guda ka, sai dai in an tafi in ba za ta bulle ba a dawo. Mutane na akarama kalla aka ka ce a bi wannan kana wallahi, to ni ma dai ai mantan haka abin yake ba, kaga bai kamata ba. Saboda haka wannan shine abin da Allah ya ce, sai ya ce huwa aqrabu littaqwa ay ila taqwa, da haka malamai suka ce aqrabu ila an takunu muttaqina, shi yafi kusa ku zamanto masu tsoron Allah. wasu malamai suka ce aqrabu ila tiqa'in nari, yin alalci shine hanyar da tafi kusa ku kare kanku daga shiga wuta. Wannan shine da haka zamu ga cewa akwai wanda suka ce ijlu huwa aqrabu littaqwa, ijlu al-adlu huwa at-taqwa, ku yi adalci, adalcin shine tsoron Allah. Mu kalli tsarin addinin musulunci yadda ya gina al'umman nan, ta yadda mutumin da ya yi maka abu maƙiyinka ba, amma Allah yana ce maka bai yadda ba ƙiyayyarsa kada ta sa ka ƙi masa adalci, ƙiyayyarsa kada ta sa ka ƙi masa adalci. Sadaka babban matsala, an samu abna'un min jildatina, wasu ƴaƴa daga cikinmu ko da yawan al'umman nan da ta ƙi tashi ta karatu ta san addinin musulunci, ta san abin da addinin musulunci ya ƙunsa na mahasinul akhlaq, kyawawan ɗabi'u da makarimul akhlaq, sai zamanto ana jingina wa addinin musulunci abin da kuma ba aikin addinin musulunci ba ne. Da haka za mu ga cewa al'adlu da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a nan wajen maslani na adala, ya adilu adalan wa huwa ma'khudun min maddati adala. Wannan kalmar duk lokacin da aka yi amfani da ita kamar yadda Ibn Faris ya faɗa, ya ce tana nuni a kan abu guda biyu, ya ce ahaduhuma yadullu ala istiwa, ɗaya tana nuni a kan cewa ka tsaya a kan hanya tsakiya yadda ya kamata, wal akhar yadullu ala wijajin, ɗaya tana nuni a kan karkacewa. Da haka za mu ga kuma duka Qur'ani ya istimalin guda biyu. Ya ce mana alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna. Da haka kafare nan wajen ba suna yin adalci ga Allah ba, a'a karkace ma Allah din suke yi. Domin al-adlu a nan wajen ma'anarsa shine al-mailu, karkacewa. To dama ko shugabanci kake da shi ko mai kake da shi, ko dai Allah ya yi maka tawfiki ka tsaya a tsakiya, baka karkace dama ko hagu ba, ka ɗora abu kowane abu inda ya dace ka ɗora shi, ko kuma ka karkace cikin biyu shi an samu ɗaya. Da mu ga yana faɗa, yana ce mana qul halumma shuhada'akum alladhina yash'aluna anna allaha harrama hadha fa in shahidu fa tashhadu ma'ahum wa la tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina wal ladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'diluna. Sannan haka Allah yake ce mana amman khalaqa as-samawati wal arda, wani ne ya halitta sammai da ƙasai, wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'ika, ya tsirrai ya saukar da ruwa daga sama, daga nan ya fitar da tsirrai saboda wannan ruwan, sai ga gonaki za ta ba hajjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha, gonakin da duk gonan da ka gani a nan garin da shugaban ƙasa da gwamna da kansala da ciyaman ba wanda ya isan an yi shuka ya tsaya fito da ita. Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha, sai ya ce a ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilun, mutane ne kawai ainihin wato karkatattu. Da haka kun ga al-adlu anan da ma'anan al-mailu, karkacewa. Sannan yana komawa lafazin al-adlu zuwa ga wancan ma'anan ta farko, shi ya sa ya zamanto idza kana al-adlu masdaran fa ma'anahu khilaf al-jawr. Da haka idan al-adlu ya zamanto masdar ne sabanin sakishi ya zalunci. Da haka al-adlu huwa ma qama fi an-nufus annahu mustaqimun, abinda ya tsayo a rai ita kanta ran tana jin cewa wannan abun shine daidai, shi ya kamata a tsaya a kansa. Da kuma abinda mutum zai yi shi a kankin kanshi a ran shi yana yi ne, ya san ba haka ya kamata a yi ba, bai gamsu ba, ba haka ya kamata a yi ba. Dai yanzu wanda ya je ɗauko ɗan wani ya sa ta ɗaki ya kulle, ai shi kanshi ya san ba haka ya kamata a yi ba, dan da yana fitowa zai ga shi ma ƙanwan shi wani ya janyo ta ƙi zai danna ta ɗaki, to za ka ga lokacin yana ganin kai bai fa kamata ba. Kenan ashe ka ga ko da ya yi hakan a lokacin da zai ga cewa bai kamata wani ya janyo ƙanwan shi ya danna ta ɗaki ba, to ashe shi ma ƙanwan wani da ya ɗauko ya danna ta ɗaki ya san abin bai kamata ba. Wannan shi ne, da haka za mu ga cewa akan yi isti'malin masdar a matsayin isti'mal sifa, sai a ce rajulun adlun wal adlu min an-nasi al-mardiy al-mustaqim al-tariqa. Da haka abin da yake yardaji wanda yake kan hanya tafiyayya. Sannan zamu ga Allah yana ce mana wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna. A cikin mutanen Annabi Musa akwai al'ummar da suke kan gaskiya, kuma da gaskiyar suke yin adalci, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yace wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna, kuma da shi suke yin ainihin wato adalci. Da haka zamu ga cewa Allah madaukakin sarki ya zama yana da cikakken adalci. Cikakken adalcin Allah ne yasa ya daura mu akan tsari cewa ko sabani muke da kai, kana da kiyayya da ni, ina da kiyayya da kai. To ran da wani abu ya taso in aje kin ka da nake yi, menene na gaskiya shi ya kamata a dimfara. Wannan abun fa mun rasa shi. Sawa'un masu addini ne dan yin ko a sunna ne kuka saba da wani, kuka samu matsala, iya inda kuka saba da shi, idan ya tashi ya dauki matsalar ya tattauna sai ya faɗa abin da kai na kuskure, a'a sai ya maka sharri ya maka kaji. Kuma shi zai karanta mutane wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu qa'idilu huwa aqrabu littaqwa. Kuma shi gashi yake yin adalci, gashi cikakken mara adalci. Ka kalli yanzu yanda labarai ake yayyada su a social media, lisanul hal din kamar abin da ake yadawa yanzu na labari a social media, kamar Allah ba zai tsayar da mutane musu tambaya akan shi ba. Abin da yake da alaka da mutuncin wani, kai kana so idan abu ya shafe ka aka ce labari ya fita, kafin a yada shi a yi maka adalci a tabbatar abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a yada. Kai kuma da labari ya zo na wani baka da tabbas, kana da tabbas sai ka dauki abin ka yada, ina maganar adalci yake a ciki? Da haka sai zamanto zalunci ta kusan ko ina ya mamaye rayuwarmu. Allah ya ce mana afa ghayra Allahi abtaghi hakaman, yanzu wani Allah ya kamata in nema ya zama shine wanda zai hukunci? Wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala, bayan ya saukan mana littafi gashi ana bayani daki daki. Sai yace wallazina atinahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, wanda aka ba su littafi sun san cewa wannan littafin da gaskiya Allah ne ya saukar da shi. Sai yace fala takun minal mumtarin, fala takunanna minal mumtarin, kada ka kasance daga cikin mutane masu kokonto. Sai yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmar ubangiji ta cika sidqan fil akhbar, duk labarin nan da muke karantawa ma kana hadisan gitara, ba labari bane kirkiraren labari. Shi yasa Allah sai yace mana Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi hadisa, wa yafi Allah gaskiyar zance. Sai yake cewa sidqan wa adla, duk labarin da Allah ya faɗa a Qur'anin nan wallahi gaskiya ne. Kuma yau yadda Allah ya jarrabu wasu ba su da aiki sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kunyata ya wulakanta, abin da ya zo da shi na addini ya zama ƙarya. Wallahi da suna da yadda za su yi su ƙaryata Qur'ani, da sun ƙaryata Qur'ani wajen ƙalubalen da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, ya ce qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadhal qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din bahira, ko da sun tattaru wannan ya taimaka ma wannan, Allah ya ce ba za su iya ba. Wallahi da duniya za ta iya dan ta ƙaryata annabi, wallahi da tuntuni an yi taron dangi an zo da Qur'ani, amma ba za a iya ba. Da haka duk hukuncin da kuma Allah izartar a Qur'anin nan adalci ne. Sai kaga wanda suke zagin addinin musulunci sai su taɓa ɓangaren haddodi. Haddi fa ɗaya ne daga cikin ƙofa ɗaya cikin arba'in na abin da ya shafi shafuffukan addinin musulunci. Idan ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya, mutum nawa ne suka yi abin da aka tsayar musu da haddi? Shekara 23, shekara 10 a Makka, shekara 13 a Makka, 10 a Madina, a dukkan ɓangarori na haddi da aka yi in ka tara ka ce kana neman cikin hannun mutum 10 ba za ka samu ba. Amma sai ka zaga sai ka zo ana zagin addinin musulunci, ana cewa musulunci ya yi kaza. Allah ya ce wa daraba Allahu matalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu la ya'ti bi khayr, sai yace hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli وهو على صراط أبو أنم باوم بذي ذا مديري دو أن يكي أمرني أنشي بين أكن تفركي مديري إن الله سبحانه وتعالى تشي يسادا مغينا سيمن إن الله يا أمر بالعدل ألا ينا أمرني أي عدلشي والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله ينا أمرني ينا سوى أي عدلشي الله يسي فلذلك فاد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ككب سنزوش يسو وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله يسي أن أمرني النبي يسي الله يا أمرني أن أعدلشي تكانو وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم أن أمرتين إن أعدلشي تكانوكم سودا ان بني ما الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم شي يسا zamu ga Allah ta'ala haka da yazo maganar bashi yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu waliyaktub katibun bainakum bil adl rubutu ma in zakai akan matsalar shi da Allah sai ne yace kai rubutu ta hanyar rubutun da ainihin wato adalci ذاك يتي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه حق فإن كان الذي عليه الحق صفيعا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل إن والذي يربو ثم زي أبى كي ذاك أي شرطة الله يتي إملاء ما لذائي أي إملاء لعدلتي sannan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum almaut hina alwasiyati sunani zawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum zamu ga cewa maganan aure idan an yi saki yace fa idha balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf sayati wa ashhidu zawa adlin minkum wa inda za ku ba da sheda ko kira su eh wani na saki matata amma na dawo da ita Allah yace a kawo ma abuta adalci a tasu su zama shaida su ne wajen dawowar ainihin wato auren Allah yana ce mana inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku hukunci tsakanin mutane mutanen musulmi ne da musulmi kafiri da musulmi ne an tahkumu bil adl Allah yace ku hukunci tsakanin su da adalci shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa dan haka zamu ga ko rikici da faɗa aka samu Allah yace wa in qa'ifatan min al mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin in za a yi musu hukunci sai dai a yi musu da ainihin wato adalci dan haka al-imam ash-shawkani ya kawo ta'arifi da wasu malamai yake cewa idan an ce al-adlu yace huwa faslul hukumati shine a raba hukunci alama fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam allal hukmu birra'i al-mujarrad shine a yanke hukunci akan abin da yazo a littafin Allah da sunnar manzon Allah ba da mujarradin ra'ayi ba shi yasa duk wani shugabanci da za a samu wallahi in dai ba na addinin musulunci bane ko kaga akwai adalci a ciki to masu shi suna kwatantawa ne kawai amma cikakken adalci ba za a taba samun shi ba in ba a littafin Allah da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa busairi yake cewa falqistu min ghairi hafin nasi lam yakuni adalci in ba da littafin Allah ba cikakke babu yadda za a yi sai sai dai ai ka maka ne wasu malamai suka ce kamar yadda ar-riyadun najra wal hadaiqun nayra az-zahira li abdurrahman ibn nasir as-sa'di ya kawo yace bazlul huquqil wajiba shine mutane su bayar da haƙƙin da yake wajibi ne wa taswiyatul mustahiqin fi huquqihim sannan waɗanda suke masu haƙƙi ne kowa a ajiye shi inda ya kamata a daidaita shi wajen ba shi haƙƙin shi in a gwamnati ne a daidaita mutane wajen kowa abin da ya kamata na haƙƙi a ba shi haƙƙinsa wannan shi ibnu hazm az-zahiri a cikin mudawatun nufus yake cewa huwa an tu'ti wa an tu'ti min nafsika alwajib wa ta'khudahu, kai ka bayar da abin da ya zama wajibi a kanka sannan sai ka karba abin da ya zama wajibi ga wani. Al-Imam al-Jurjani yake fada yake cewa al-adl al-amr al-mutawassit bayna al-ifrat wa al-tafrit, shine abin da ya zama tsakatsakiya tsakanin wuce gona da iri da kuma shanta cewa. Yace wal adl fi shari'a ibaratun an ala tariq al-haqq bil istinab ma huwa mahdhur dinan, shine wannan ibara ce akan tsayuwa akan tafarki na gaskiya dangane da abin da yake san da nisantar abin da yake an hana a shari'a, wannan shine. Saboda haka kasashe da gwamnatoci yau karatu ne ya riga ya zo wajen dole a tsaya ai karatu, an riga an rasa adalci, dole kuma ba za a ga yadda ake so ba. Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya shafi Annabi Dawud, za mu ga sanda mutanen Makka suka kalli manzon Allah suka ce وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, الله يتي والنبي اصبر على ما يقولون, يا حقوري كان ابن da suke fada maka wadukur abdana dauda zal aid innahu awwa inna sakkanna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishra wat tayra mahshura kullun lahu awwa, sannan wa shaddadna mulkahu muka karfafa mulkin sa wa atainahu alhikmata muka bashi alhikmata shine wato annabuwata wa kamal al-ilmi wa itqan al-amal, muka bashi annabta da kyautata ainihin wato aiki, sannan wa fasl al-khitab shine ilm al-fasl fil qusuma, Allah ya bashi ilimin sanin da an zo ana rikici yadda zai bambance rigima tsakanin wannan da wannan, da sanin wanda ya tantance haƙƙi da wanda bai tantance haƙƙi ba. Tare da haka amma Allah ya turo an mala'iku yace azo ayi ma Annabi Dawuda jarrabawa, dan haka Allah ya ce wa Annabi wa hal ataka nabul khasmi, labarin masu husuma ya zo maka, ita tasawwarul mihrab lokacin da suka tsallaka mihrab katanga sannan suka shiga inda Annabi Dawuda ya ware a gidansa yake zaunawa ba kowa ke shigowa wannan wajen ba, iddakalu ala dawuda fa fazi'a minhu, sannan suka shiga wajen Annabi Dawuda sai ya firgita, saboda mutane sun shigo ta inda bai yi tsammanin za a shigo masa ba, wannan firgicin da ya tsoro ne na ɗabi'a. Qalu suka ce masa la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'di, karka ji tsoro, mutane ne sai ya cuci ɗaya, tahkum bainana bil haqqi wa la tushtik wa hadina ila sawa'i sirat, kai mana hukunci tsakanin mu kada kai zalunci ka dora mu akan hanyar da take madaidaiciya. Yace inna hadha akhilahu 99 na'aja, wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda 99 na'aja, irin tumakin nan masu gashi da ake kwashi gashin su ana yin riguna, ko yanzu ka sa na'aja a Google zai nuna maka zaka ga na'aja, ba kowace tinkiya ake ce mata na'aja ba, irin masu gashin nan su ne na'aja. Waliya na ajatun wahida, ni ina da tinkiya kwaya daya, fa qala akhbilni hayati sina bashi ita wa azzani fil qitab, kuma ya gallabe ni wajen magana ya takura min ya hana ni sakat. Annabi Dawud ya ji na wannan, ya kamata ya saurari wannan, dan adam yana jin haka kawai sai hankalinsa ya tashi sai juyo kan wanda ya fara magana, yace masa qali laqad zalamaka bi su'ali na ajtika ila ni ali, kai wani irin mara imani ne, yaya za a ce kana da tinkiya guda 99 wannan yana da guda daya, maimakon kai da kake da 99 ka dauki 9 ka bashi ya hada su zama 10, amma sai ka ce wai kwaya dayan sai ya baka kai ka hada da naka su zama 100. Qali laqad zalamaka bi su'ali na ajtika ila ni ali, to ba wanda suke da wannan matsalar idan kana sauraron koken mutane kamar mata, wallahi mata na zuwa mana da complain amma 10 daga cikin su in suka zo suka ce mazajensu sun musu kaza sun yi kaza, wallahi 7 makareta ne, ana yin bincike sai kaga cewa ba gaskiya bane. Saboda haka duk yadda mace za ta zo maka cewa mijinta ya mata wani abu, ya mata kaza, ya mata kaza, kana ustazu, kar ka dauki mataki, kana tsutukunna kai ba a hankali ka tsaya tukunna ka yi bincike wannan shine abin da ya faru sai annabi Dawud yace wa inna kaseeran min al-khulata sai shiga yana ta bayani dama mutane in ana mu'amala haka suke laye bugi ba aduhum ala ba'dan az-zalime ne wani tutan wani yake illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum sai yan wayanda suka yi imani da aiki mai kyau kuma yan kadan ne to a lokacin ne Allah sai yace wa banna Dawud anna ma fatannahu annabi Dawud ya tabbatar abinda muke masa jarrabawa ne fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana da aka yi ne magafarar ubangiji ya fadi yana mai tawadu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai yace faghfarna lahu dhalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a sai muka gafarta masa amma wannan abin da yayi Allah yace kakka dauka ya taba alakan mu da shi a'a wa inna lahu indana la zulfa har yanzu a wajenmu babban mutum ne inda Allah subhanahu wa ta'ala kuma a lahira husna ma'ab yana da makoma mai kyau da haka Allah sai ya kira shi yace ya Dawudu ya kai Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ni ne na sanya ka khalifa a doran kasa fa kun bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kakka busan zuciya fayudillaka an sabilillahi da haka tunda umarni ya gabata wala tattabi gafa'u idan ka lura da fi'lin mudari zaka ga an masa nasaba ba kayan aiki nasaba to wannan fa'un din fa'u sababiyya ce da haka fayudillaka shi san zuciyar sai sababa maka bacewa kamar tafarkin Allah to yanzu idan annabi Dawud Allah yana kallon shi akan wannan matsalar yana ce masa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab sai sa shugabanni ko da mutane sun saki Allah sun musu hukuma su kuma hukumar da Allah zai musu a lahira sai ta fi wanda sakawa mutane a duniya wannan shine abin da zai faru hukuma to yanzu ka kalle yadda rayuwar mu take kesa yanzu a ce kai gwamna aran ma yanzu a ce kai ne gwamnan jahan nan mutum miliyan nawa a je lahira Allah dai sai ya tambaye ka akan su haka san akwai rigima yi eh haka akwai rigima Allah ya kai mu lahira da gaskiya mai kallo eh Allah ya kai mu lahira da gaskiya mai kallo wannan shine dan haka babban asasin da ke zaunar da al'umma lafiya shine asasi na adalci تقي الدين أبو الأباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وندي على سهجرة لريبك إلى عشرين دتقص الكتاب مجموع الفتاوى يتي فإن الناس لم يتنازعوا متاني بسي جاهية وبسي غردما في أن عاقبة الظلم سوى قرشن ظالنشي وقيمة وبلائن مصيبان النوبان sannan wa aqibatul adli karshen adalci karimatu karamci ne wali hada yurwa yace saboda haka ne ake ruwaitowa in Allahu yansuru ad-dawlata al-adila dukkan dawlar da asasin ta adalci ne Allah zai taimake ta wa in kanat kafira ko da ku dawlar kafira ce inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk dawlar da asasin ta adalci ne to Allah zai taimake ta koda daular ta kafirai ce to mu kuma nan haka ake zuwa a musamman sai lokacin zabi ya kusa dan sai a zo a sa riga addini sai ai campaign da ita a ci zabi da mutun ya tafi kuma sai ce muku ba ruwan shi da addini saboda haka babban abin da asasin shugabanci yake bukata shine babu kamar adalci sai ya ce wala yansuru ad-dawlata adh-dhalima ba yadda za a yi Allah ya taimaki daula az-zalima wa in kanat mu'mina koda ku daular an gina ta da sunan imani ne kuwa ba shi yasa inda kake ganin kasashen turai saboda wani abu da suka dauka na addinin musulunci suke kwatantawa sai zaman to kasashen sun fi dama-dama akan kasashen musulmi eh yanzu shugaban kasan da yafi kowane shugaban kasa talauci a duniya shugaban kasa ba musulmi bane da gonarsa sai wata baswaja da yake rayuwa da ita sai kaza sai kaza sai kaza shikenan ba musulmi bane ga mutum a matsayin sa na shugaba da akhlaqu cikakku na shugabanci na musulmi amma ba musulmi bane sai zaman tu ya samu aminci ta yadda yana iya fitowa yawo dukkan da yake so a gonarsa yake daga shi sai motar sa kwaya daya sai wasu yan abubuwa da su yake raya kuma shugaban wata kasa ne da haka mutanen musulmi ne yaudarar kansu yawa babban abin da asasi na shugabanci yake so shine adalci yi wa qala yake cewa fa kullu man adala fi wilayatin min alwilayat duk mutumin da ya adalci daga cikin shugabancin sa fa sa sahabi ilmin wa adlin ya shugabance ta da ilimi da adalci wa ata Allah wa rasulahu bi hazmin in kana fa huwa min al-abrar as-salihin yabi Allah yabi manzon Allah gurgudan yadda zai iya to wannan yana daga cikin mutanen kirki manya a wajen Allah sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kara fada yace umurun nasi tastaqimu fi dunya ma al-adl al'amuran mutane tana tsayawa a duniya tare da adalci aksar mimma tastaqimu ma al-zulmi fil huquqi fi yadi yadda ba ta zama tare da zaluntar mutane akan haƙƙinsu wa yuqalu ana cewa ad-dunya tadumu ma al-adl wal kufr duniyan nan zata ci gaba da zama tare da adalci da kafirci mai arnanci ya arnancin sa mai kafirci ya kafircin sa amma waɗanda suke da haƙƙi akan kowane abu a basu yake cewa wala tadumu ma al-zulm wal islam amma ba yadda za a yi duniya ta zauna tare da zalunci da musulunci bai taɓa yiwa in yanzu duk duniyan nan kowa ya shiga musulunci amma zalunci ya yawa ta hanyar hana mutane haƙƙoƙinsu to duniya ba za ta zauna lafiya ba amma mai kafirci ya kafircin shi masu musulunci su yi musuluncin shi duk wanda yake da haƙƙi a ɗauka a bashi duniya za ta zauna lafiya wannan shine babban sirrin da aka ainihin wato rasa sai yake cewa ya ƙara wata magana yace al-adlu nizamu kulli shay'in shi adalci shine tsarin kowane irin abu fa idza uqima amru ad-dunya bi adlin qamat idan aka tsayar da al'amarin duniya da adalci duniyar za ta tsaya wa in lam yakul li sahibiha fil akhirati min khalaqin koda ma'abucin wannan al'amari bai da rabo a lahira idan aka samu shugaba yazo zai shugabanci mutane ko ba musulmi bane in yana da adalci kasar za ta zauna lafiya sai dai in an je lahira abinda Allah zai masa na hukunci ya masa sai ya ce wa mata lam taqum bi adlin lam taqum duk lokacin da duniya ba ta tsayi da adalci ba to ba za ta zauna ba wa in kana li sahibiha min al-iman ma yajzu bihi fil akhirah koda mai ita ko yana da imanin da zai shiga aljanna kana da imani ka zo ka karɓi gwamnati ka kasawa mutane adalci imanin ka sai zai ma amfani a lahira amma duniyar ba za ta zauna lafiya ba wannan shine abinda aka rasa yanzu dan Allah wani adalci ne yake irin wannan adalcin na addinin musulunci ta yadda aka ce akalla adalcin ka ba ma musuluncin ka ba tunda ana samun wanda ba musulmi ba adil yana iya da karfin halin da kowa ya dauki haƙƙin shi ya bashi kamar yadda ana samun musulmi shi ma yana da wannan karfin halin ana kuma samun arni azzalimi kamar yadda ake samun arni musulmi azzalimi ana samun al-imam ibn al-qayyim muhammad bin abi bakar bin ayyub shamsuddin ibn al-qayyim wanda ya rasu hijira 751 a littafin shi at-turuqul hukumiyya yake cewa man lahu zawqun fi shari'ati duk mutumin da ya dandane zaƙin shari'ar musulunci wa tilaun ala kamalatiha sannan ya tsinkayi kamalar da shari'ar musulunci take da ita sannan wa tadammunha li ghayati masalihil ibadi da kuma abinda shari'ar musulunci ta kunsa na maslahohin bayi fil ma'ash wal ma'ali a duniya da lahira wa maji'iha bi ghayati al-ajl da zuwan da shari'ar musulunci ke da cikakken adalci alladhi yas'ul khala'iqa adalcin musulunci da Allah ya saukar da alqur'ani da sunna akan shi inda duk duniya za ta dawo kan shi to adalcin zai ishe su sai ya ce wa annahu la adla fawqa adliha wallahi ba za ka samu adalci sama da adalcin addinin musulunci ba lokacin da aka fara rikicin shari'ar musulunci. Ina tuna akwai wani alkali ko yana nan da rai ko ya mutu, Allah ya ji kansa, ana ce masa Suyuɗi. Yana shari'a a kotun dutse nan. Irin arnan nan masu yawon dare cinyere. Yan sanda suka je suka kamo su mota guda aka kawo su nan halarci wata shari'a. Wata da guntun suke ɗinta wata kaza haka dai aka kawo su. Da aka kawo su kotu sai ya ce musu to nan kotun da aka kawo ku. Kotu ce ta shari'ar musulunci. A matsayin ku na wanda ba musulmi ba kuna da zaɓi. Idan kuna so shari'ar musulunci ce muku zaɓi, ce muku shari'a. Kotun musulunci ce muku shari'a. In ba kwa so kika da sai akwai ku kotun da ba ta musulunci ba ce muku shari'a. Cikin waɗanda suka taho kotun dan belin su akwai waɗanda ƴan uwansu ne ba musulmi ba sai aka rabu gida biyu. Wasu suka ce ku ce kuna so, wasu suka ce ku ce ba kwa so. Saboda an ce musu shari'ar musulunci ce. Daga ƙarshe sai suka ce su sun yadda suna son a musu shari'ar musulunci. Sai ce musu to tunda yanzu kuna son a yi muku shari'ar musulunci kuma an kawo ku kotun musulunci. To a shari'ar musulunci da an kawo mutum yana yawo da daddare. Ba wani hukunci da aka ce a kama shi a ɗaure ko a hukunta shi. Yace kawai ya sallame su kwaya kama gaban shi. Ni a gabana aka yi wannan. Su kansu da suka fito wannan ya kalli wannan abin yana ba su mamaki a ya aka yi haka. Kuma da gaske ne dan an kama ka kana yawo da daddare. Tunda ai ba kamo su aka yi ba sana zina. Kuma ko kamo su aka yi sana zina ai tabbatar da shaidun zina ai yana da wahala yi. Kawai dai an kamo su ne suna yawo da daddare. Dan an kamo ka da daddare kana yawo shari'ar musulunci sai aka ce amami. Wannan yana nuna maka cikakken adalci na shari'ar musulunci. Amma da ba kotun yanzu za a karanto na sakin layi. A ce cikin baka sakin layi dama tuntuna an riga an saki layi. Haka ake sai ya ce wala maslaha ta fauqa ma tadammanatkum min al-masalih. Babu wata maslaha sama da abin da shari'ar musulunci ta tattaro. Yace tabayyana lahu anna siyasata al-adila. Zai bayyana gare ka cewa siyasa ta adalci juz'un min ajza'iha. In kaga ana siyasa ana wa mutane adalci ana kwatanta to ka tabbatar wannan siyasan ba za ta ba sai an dauki wani bangare na addinin musulunci ana kwatantawa sannan wannan adalcin yake yiwa. Sai ya ce wa far'un min furu'iha sannan reshi ne daga rashinta. Sai ya ce wa anna man lahu ma'arifa bi maqasidiha wa wad'iha. Duk mutumin da yake da sanin da dalilin da yasa manufofin shari'a da dalilin da yasa Allah ya daura ta wa husnu wato wa hasuna fahmuhu sannan fahimta ta yi kyau fiha a cikin ta lami hatat ma'aha ila siyasatin ghayriha albatta. Ba za ka taba bukatuwa zuwa ga wata siyasa wadda ba ta musulunci ba. Kullum in kana maganan siyasa sai ka wani ya kalli waki inda ake rayuwa irin na demokradiyya yanzu na zalunci. To ku gane siyasar bishi. Akwai siyasa ta adalci, akwai siyasa ta zalunci. Ta adalcin ita take dacewa da addinin musulunci, ta zaluncin ba za ta taba dacewa da addinin musulunci ba. Da haka din da kaga ana kokarin kwatanta adalci to ka sani wani abu ne na addinin musulunci suka dan bantara na adalcin yake yiwa. Sai yace fa inna siyasata nau'ani siyasatun zalima. Akwai siyasa ta zalunci. Yace fa shari'atu tuharrimuha. Shari'ar musulunci ta haramta wannan. Wa siyasatun adila. Akwai siyasa ta adalci wacce tukhrijul haqqo min adh-dhalimil fajir. Wacce take iya tashi ta karbo haƙƙi daga azzalimi fajiri ta mayar da haƙƙin wato zuwa ga wanda yake ƙarami wanda ba wanda zai karbo masa haƙƙinsa. Shi yasa sai ce fa hiya min ash-shari'a alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Yace wannan yana daga cikin shari'a. In ka sani ka sani, in baka sani ba baka sani ba. Shikenan. Sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ƙara yin wata magana cikin littafinsa As-Siyasatu Ash-Shar'iyya fi Islahir Ra'i war Ra'iyya. Yake cewa wa idza kanat al-ayatu qad awjabat ada' al-amanati ila ahliha wal hukm bil adl fa hadha al-jima'u as-siyasati al-adila al-wilayatu as-salihah. Da yake in ayar da Allah ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ta wajabta cewa a mayar da haƙƙi zuwa ga masu shi yace wal yin hukunci da adalci yace to wa'annan sune abin da ya tattaro siyasa ta adalci da kuma kyakkyawan shugabanci yin hukunci sannan kowanne mai haƙƙi a mayar da shi a bashi haƙƙin sa yadda ya dace yau a rama inda za a dauki haƙƙinka a baka a ƙasar nan to mu ba mu sani ba ma bashin ba da ake zuwa ana ciwa a ƙasar nan to za ka ga cewa ma billahi alladhi ba kai ba ma 'ya'yanka na 30 da za su zo nan gaba ba za su iya biyan wannan bashin ba kuma kai an ciwo baka san yadda aka yi da shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan ka bar ƙasar nan kana fara jala saudiya tambayar farko da za ka yi fara wa kanka wai dan Allah wai shugabanninmu suna zuwa ƙasar nan abun bakin ciki yanzu hatta kasashen da ke zagaye da Najeriya ba Niger Kamaru Ghana ina ne duka wa'annan kasashen wannan wutar lantarki wannan sun fi karfinta an wuce wajen Najeriya ne kadai yanzu ji ake faɗa mun wai wata gona ce ta gwamnati an je an bata ruwa akwai dabino wannan gonar ta dabino sai da ta sha ruwan miliyan 350 wani ban Allah yana zaune ma'aikacin wata ma'aikata ya ga an ce ta sha miliyan 350 kuma da sunan shi kuma shaƙe so ya bayani miliyan 350 wallahi wala akwai abin da sai ka ga mustahil abin inda ba ka tana lokacin da maciji ya haɗi kuɗi ba a ƙasar nan wani sanata shi ma da ita nan ne ya tashi zuwa majalisa ya ɗibi masu kama maciji da maganin maciji ya ce ba zai yi wannan maciji ya haɗi wannan kuɗi haka ya koma ya ya kwanta sannan aka zo aka kitsin haka ma wani buri shi ma ya haɗi wasu kuɗi haka fa ake a ƙasar nan na ɓera ko abin da yake mama aqul hankali ba zai taɓa ɗauka ba sai kaga ya ɗauka a Najeriya wannan shi ne da haka malamai suna faɗa mumini ba yadda za a iya wadatu daga tabarin abu guda shida na farko ni da kai muna buƙatar ilimin ya dullu ala al-akhirah yana buƙatar ka samu ilimin da zai nuna maka hanya ka koma zuwa ga Allah lami lafiya lahira lafiya lau abu na biyu shine rafiqun yu'inuhu ala ta'atillahi wa yamna'uhu an ma'siyati idan kana so ka zauna lafiya kana buƙatar aboki wanda zai taimake ka wajen yin da'a ga Allah lokacin da kai sako sannan ya hana ka saban Allah sannan sai ne yaji duk wanda abokin shi ba irin wannan abokin ba ne to kai hankali da shi sana abu na uku ma'rifatu aduhi wal hadr minhu yana buƙatar in kana rayuwa da mutane ka san suwaye makiyinka kai taka tsantsan da su wani yake faɗa wani babban mutum yake ba wani shawara yace idan kana mu'amala da mutane sai ka kawo wani wanda ake ganin mahaukaci ne ka aje kusa da kai yace a cikin haukar idan abu ya taso maganar da kowa ba zai iya faɗa ma shi zai iya rufe ido ya faɗa ma ya ce to maganar da zai faɗa ɗayan biyu ne ko ta zama kuskure ko ta zama daidai to wani daidai ne ka ɗauke ta ba tare da kowa ya sani ba ya ce sannan akwai mai surutu wanda zai shiga gari ya jiwo abubuwa ya dawo ya ce to shi kuma ka riƙe shi ya ce kai ka kuskura ka sakan mai labarinka amma ya je ya kawo maka na wani zai maka amfani sannan na uku na hudu ibratun ya atabiru biha ayatul lahi ta'ala wa ikhtilafil layli wan nahari akwai abin da ya kamata ka lura da shi na jiddiyawa ayoyin Allah abin da ya shafi dare da wuni yanzu a ranar ma yanzu ba gashi bai mana 22 duk inda yanzu ranar alamis sai mun rufe kabarin nan wannan karatun nan kafin ka ankara wata rana a ranar sai dai ka ga mutum an yi wuf da shi an kai shi kamari sai dai ya farka kawai jana mai marar bukaman na biyu ka wa ma dinuka to amma dai mu Allah ya sa mu tsawon kwana dan kada garma ta kare da sauran aiki mun dauko aikin addini mutsiya ta sana nan sana jiran dako sai su ga yanda zamu in Allah ya yarda zamu dade ana bugawa da mu sai annabi ma haka Allah ya ce musu innaka mayitun wa innahu mayitun daka duk wanda ke jin haushi mun tare masa hanya ya hakuri in lokaci zamu tafi sana abu nabiyar shine insaful khalqi kai la yakuna lahu yawmal qiyamati khasmun ka zama kana wa mutane adalci a rayuwarka wajen mu'amala da su saboda kar ka je gaban Allah kana husuma da wani yana neman haƙƙin shi a gurinka gara aji wajen Allah subhanahu wata'ala kai kana neman haƙƙinka a wajen wani da aji wani yana neman haƙƙinka a wajen shi da haka duk wanda Allah ya hada ka mu'amala da shi kai kokari gurin yi masa adalci kar aje gaban Allah kuna husuma da shi abu na shida shine al-isti'dad lil-maut yin tattali ga mutuwa qabla nuzulihi likai la yakuna mubtada'an yawm al-qiyama saboda kada ka kunyata gobe al-qiyama to ka dinga kokari kana tattali ga mutuwa kafin ran da za ta zo dan ba wanda za a fada masa a ce ka shirya ranar juma'a za ta zo ba juma'a ba karfe 12 da rabi da mintuna za ta zo inda ba fada maka za a yi ba dole kai kokari wajen yi mata tattali da ainihin wato shiri akwai abubuwa da suke da alaka da adalcin nan shi ma za mu ga Allah ya kawo jumla ta aliliya yace inna allaha khabirun bima ta'malu me yasa ya faɗi waccan jumlan yace i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shi zai kusanta ku zuwa ga tsoron Allah sai yace inna allaha khabirun bima ta'malu saboda wallahi duk wanda yayi adalci da wanda bai yi ba to akwai ran da Allah abinda kowa yayi na aiki yana sane da shi kuma sai ya wannan shine Allah ka sa mu zama masu adalci wajen mu'amala imu mu zama masu adalci tsakanin matan mu ƴan uwan mu abokan mu in nauyi na shugabanci Allah ya dora mana Allah ka sa mu zama masu adalci akan sa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh